ba mu da wani suna zai musulunci, ba mu da wani tabi zai firani. Alƙillan mu ɗaya ce, annabin mu ɗaya na ƙarshe bayan shi ba wani annabi, to me ya kuma to? So gaskiyar magana ni na san yanzu ma zuwa da suka yi sai mu jinjina musu, sai mu jinjina musu da suka yi kokari suka zo. Muhammad awal wannan ba Amerika asalin ɗan Najeriya wanda ya zai kwana uku a nan, wadda akwai ‘yar uwarsa ma Allah ya mata rasuwa, muna da Allah ya gafarta mata. Allah shi kansa ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske da ya zo mana wannan gurin. Kamun ya zo suka aiko min daga Kano cewa yana so da ya zo nan ya gabatar da muhadara, amma sun zaɓi wannan guri ne saboda suna ganin wannan masallaci akwai ‘yanci, ba ma ƙarƙashin wata ƙungiya wanda ita ke juya mu ko take juya a kalanmu. Mu masallaci na abin da ya gina shi Allah ya ce, annabi ya ce, ba ra'ayin kowa, ba son zuciyar kowa, kuma in gaskiya ta zo ko akan waye za mu faɗa. Wannan ni'iman da Allah ya azurta mu da wannan guri kenan, abin da ya shafi kowaye kuwa. To mun ga wannan wata ni'ima ne, sai mu gode ma Allah, tunda ba wasu ne ko a cikin gida ko a waje suke juya mu ba. A'a, ba mu tafiya kan ra'ayin wani ko son zuciyar wani. Allah ya ce, annabi ya ce, iyakar take na batoci mu, kuma mu masu kuskure ne, in mun yi kuskure a yi mana gyara, ko ba haka ba ne? In muka yi mana gyara ba, ka ci amana ba, kuma ka ci amana kanka, ka ci amana addini. Kuma mu ce mun san komai, mu ce mun iya komai ba, muna fafataka ne, amma in ka ga gyara ka yi mana. Wannan shi ne gaskiyar magana. Amma muka yi gyara ka koma kuma kana wasu maganganu a gefe, za mu ce ba kana nufin islahi ba ne, amma mu kan in nuri da illar islaha mastata'ana, islahi muke. To gaskiyar magana, waɗannan bayan Allah da suka zo, Allah ya saka musu da alheri, abubuwan da su faɗa Allah ya saddada su ya wafaka su ya dace da manufofinsa na shari'a da manufofinsa na addini. Mu kuma Allah ba mu ikon aiki da shi. Ina shirye. Na'am. Ai gabatar da baki, da mu gabatar su ga baki ne ko ɗaya ba ne, da mu gabatar. To, 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 malam sunna.
Ka ran gabatar da su. Dan kowa ya gansu a da, dan gansu. Ka san ba kon fiska ko da nan hadu a sanin. Ka tashi. Ka ga wata ne kowa da shi ne. Kai kan ba bako bane, kai kan al-mu'arrab la yu'arraf saniyan. Shi kan ma'rufi ne. Yawa. Mun tana da Abu Bukhari wa Muslim go. Wato ya.
Alhamdulillah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da malam ya umarce ni in zo in gabatar, dama abin da na zo yi ke
a akwai karatunka da aka yi
ni gaskiya a wannan karar ni dan rakiya ne, na roƙo malamai na zakani da takalma kawai na zo su ainihin gabatar mana da nasihohi da lektoci insha Allah ta'ala. Ina tare da babban malami na Shehu Doctor Kabir Abubakar Amin wanda ake magana da Asgar. Alhamdulillah shi ne kusan malamin da ya mana jagora mun kara koshin ka taro, ko kuma sauran ɗan uwa da dama wanda ko da su ga malam Hussein wanda yake recording, ko kuma malam Abubakar
ba ma ta yi da masa gaishe
ko ya zo kana da shi. To ai ina ganin yawan muna da yawa ɗan yawa ba an gabatar da kowa da kowa kamar zai ci lokaci.
To
insha Allah ta'ala ina ganin da wannan a dake ta kawai shine abin da zan gabatar, saboda kai sai ko sauran lokutan da suka rage malam ya amfani da su ya fa'idantar da mu insha Allah ta'ala.
baka da waka fara gabatar da malami na farko.
Da kunne ni dan musle a gina masjid ko sai an manne da ka tashi dan ne ma nan musamman na masu koyi. Kamar yadda Abu Bukhari wa Muslim ya gabatar kun tuna akwai lokacin da ya zo nan ya kuma gabatar da wata muhadara tayyiba. Allah saka madiri. Da shi wannan din ma ya zo kuma insha Allah wannan mamin din ma za mu wasu lokaci insha Allah. Dan har zuwa gobe ne. Wadan fara gabatarwa akwai Dr. Kabir Abubakar Amin wanda ake masa laƙabi da Asgar wanda shine zai fara gabatar da muhadara. Maudu'i kuma na muhadara shine mawqiful muslimi min al-fitan, mawqif al-muslim min al-fitan. An gane yawa na ka shine maudu'i da zai ku saurara ku ji. Allah ya wafaka shi, Allah ya yantar da shi kamar da na faɗa wanda yake da irin wata tambaya da Allah ya yi sa ai takarda in ba mu da musu akawa takarda na dan bura da bawa jama'a dan a gabatar. Kada mutum ya yi magana sai in ya daga hannu an bashi dama na cin ladabi na karantarwa. Kada ka yanke mutum sai ya kai inda yake so ya kai. Haka yana ce doktor tafadar mu shugo dan Allah saka da ku ba mun da kada ka
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى ما سورارو da kallo kai tsaye ko kuma daga baya al'ummar musulmi ta wannan gari na Bauchi da sauran al'umma ina yi muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yammacin juma'a 23 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 2 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2018. Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya kaddara saduwarmu a wannan masallaci na Juma'a na dutsen Tanshi a nan cikin garin Bauchi bisa alkawari da aka dade ana yi da cewa za mu zo ziyara don gaishe da ƴan uwa Ahlus Sunna, ƴan uwa musulmi da kawo ziyara musamman ga Malam Idris Abdul Aziz Zakariya hafizahullah shi da sauran ɗalibansa da sauran Ahlus Sunna na wannan gari. Allah cikin ikonsa sai yanzu ya kaddara zuwan wani sashi daga cikin sauran insha Allah za su taho a wani lokaci mai zuwa. Muna fata Allah Ubangiji ya sanya albarka ga wannan al'umma, wannan masallaci da wannan cibiya da masu gudanar da ita. Sunana Kabiru Abubakar Aminu, mutane sun fi sani da suna Kabiru Asgar. ƴan uwa masu albarka, ina so ne mana tsokaci akan wata matsala daga cikin matsalolin da muke rayuwa a cikin su, ita ce matsalar fitna. Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da malamai farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su sun ta yi maganganu akan matsalar fitina wadda dan adam baya rabuwa da ita a cikin rayuwarsa. To ganin dacewar muhimmancin wannan kadiya, yasa nake so ne mana tsokaci akan wasu abubuwa da za su amfane mu insha Allah karkashin matashiyar da take cewa mawqiful muslimi min al-fitan, matakin da musulmi ya kamata ya dauka ko yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci fitintunu. A ƙarƙashin wannan matashiya insha Allah zan yi maganganu a takaice akan me ake nufi da al-fitna da ita kanta, sannan yaya al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi magana akan fitina, menene kashe-kashen fitintunun da suke faruwa a rayuwar mu, sannan yaya musulmi zai mu'amalanci ta, wanda shi ne asalin matashiyar magana. Mu'amalar musulmi da fitina zan kasa ta zuwa gida uku insha Allah. Farko, yadda musulmi zai mu'amalanci fitina kafin aukuwata, da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina a lokacin da take aukuwa, da kuma yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina bayan aukuwata. Waɗannan su ne nukat waɗanda insha Allah nake so na yi magana akan su a takaice. Wannan matashiya tana da muhimmanci kwarai idan muka kalli cewa rayuwar mu ta ɗan adam, sawa'un musulmi ne shi ko ba musulmi ba, rayuwa ce da ke cike da kunci da matsaloli da ta taburza da faɗita shi. Babu wani wanda yake rayuwa da zai ce yana samun komai yadda yake so a sa'ar da yake so. Ina jin ƴan uwa masu albarka za su yarda da ni idan na ce babu wata awa 24 za ta gushe a cikin rayuwarka wanda za ka iya lissafa cewa dukkanin ta farin ciki, ko da a ranakun da ka ayyana don farin ciki za ka tara a cikin farin cikin za a samu wani tasgaro ko wata matsala wanda za ta kirkita farin cikin ko ta kawo mishi tarnaki. Don haka rayuwar ɗan adam take gaba ɗaya. A dama Allah ya tsara duniya ne a matsayin daru bala'in wa imtihan, gidan jarabawa ne da ainihin wato bala'o'i. Don haka fitina wata kaddara ce kauniya da Allah subhanahu wata'ala ya tsara cewa sai ta faru ga ɗan adam, wanda kuma ya sanya mata sabubba tun daga kanshi ɗan adam ɗin da sha'awarsa da shedan da ke iya rudarsa da zamiya da makamantan abubuwan da suke faruwa da su kansu mutane da suke kewaye da shi suna iya ja mishi fitina. Fadan Allah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Igastul Anfal cewa Allah ya jarabci kowane bangare na mutane da ɗayan bangaren, ya jarabci malamai da jahilai, su malamai ya ga za su yi haƙuri da jahilai, su kuma jahilai za su yadda malamai su koya musu, ya jarabci annabawa da mabiyansu daga cikin kafiran zamaninsu, ya jarabci attajirai da matalauta, ya jarabci ainihin wato mazaje da mata, ya jarabci shuwagabanni da mabiya, kowane bangare jarabawa ce ga ɗaya. Allah ka sani. Don haka kenan jarabawa tana daga cikin manufofin da yasa Allah ya halicce mu. Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarabci mutane ya ga wane ne yafi kyan aiki. Baya ga haka jarabawar rayuwa takan bayyana wane ne mai gaskiya a imaninsa, wane ne kuma da wasa yake. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Shisa muka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da na bayan shi daga cikin sahabban shi da wanda suka bi su da kyautatawa sun yawaita maganganu akan jarabawar rayuwa da abubuwan da ke faruwa a bayanta. Idan muka dauki lafazin al-fitna ma'anarsa tana bayuwa ne zuwa ga al-ihtibar da al-imtiha da al-ibtila, waɗannan suna iya karbuwa a matsayin mutaradifat, wato kalmomi waɗanda ke iya musayanta da juna wajen ba da ma'anar al-fitna. Tana zuwa da ma'anoni mabambanta wanda dukkansu suna bayuwa zuwa ga abinda zai aukunar tsanani ko kunci ko tashin hankali ko firgici wanda zai faru ga kan shi mutum ko dukiyarsa ko iyalansa ko rayuwarsa ko addininsa ko harkar da yake yi a cikin rayuwarsa. Da abinda ya zo wanda ya saba wa abinda ake tsammani a ɗabi'ance, ana iya kallon shi a matsayin jarabawa. Sannan ita jarabawa ba dole ta zama watan da kunci ba, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba kaɗan insha Allah. Har abin da yake na daɗi shi ma jarabawa ne, wanda bulukum bisharri wal khairi fitna, muna jarabtar ku da mummunan abu da kuma na alkhairi, dukkaninsu a matsayin fitina suke gare mu. Alqur'ani mai girma ya ambaci fitina, lafazin fitna ya bashi ma'anoni daban-daban. Daga ciki akwai ma'anar at-tahriq, ƙonawa, ƙona abu, wanda yana daga cikin asalin al-ma'ani al-lughawiyya na lafazin, shine kamar yadda ake yi zinariya a ƙona ta dan a ware mai kyau daga mara kyau, wannan shi ma fitna ne. Alqur'ani ya ambaci irin wannan da Allah yake cewa yawma hum 'alan nari yuftanun ay yufraqun, wanda za a dinga kona kafirai a cikin wuta. Allah ta sani fitina tana zuwa alqur'ani da ma'anar shirka, kamar yadda Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, haka da fadin Allah fa yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. A bisa waɗanda suke ganin ma'anar fitina anan shine shirka, kamar a Imam Malik da wasu malamai, Allah ya gafarta musu. Daga waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga lafazin al-fitna da ma'anar shirka. Sannan fitina tana zuwa da ma'anar al-kufur, kuma fadin Allah fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna ay ibtigha' al-kufur, wannan a wajen waɗanda suke ganin cewa akwai bambanci ta wata fuska tsakanin shirka da kafirci, duk da yake dukkaninsu abu guda ne. Hakanan shirka tana zuwa lafazin al-fitna yana zuwa da ma'anar azaba, kamar yadda Allah yake cewa thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu, wannan yana da min ba'di ma usibu bil azab, min ba'di ma udribu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim, wannan ma'anar shi anan shine wato bayani akan sahabban da mutanen Makka masu rauni waɗanda kafirai suka dinga cutar da su. Haka lafazin al-fitna al-Qur'ani yana zuwa da ma'anar al-ithm, kamar yadda Allah yake cewa ala fil fitnati sabatu ay fil ithm, a cikin saban Allah suka fada. Haka yakan zo da ma'anar halaka da mutuwa, kamar yadda Allah yake cewa al-buqu fitnatakum ay buqu halakakum wa mautakum, fitna takan zo da ma'anar katange hanya ko toshe wata kafa, da Allah yake cewa falyahdharil ladina yuqatiluna falyahdharil ladina wahdharhum an yaftinuka an balima, wahdharhum ka ja kullun an yaftinuka, kas tare maka hanyar ka ta wa'azi ko ta yaɗa shari'a. Yakan zo da ma'anar alhayratu wadh-dhalal, kamar da Allah yake cewa ومن يريد الله فتنته فلن يملك له من الله شيئا, اي ومن يريد الله حيرته واضلاله, wanda Allah yake so ya batar da shi ko ya sashi cikin rudani, babu wanda ya isa ya shiryatar da shi kuma bayan Allah. Haka yakan zo da ma'anar ciwo ko rashin lafiya, kamar yadda Allah yake cewa awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli 'amin maratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yarji'un, Allah yana nufin yuftaruna fi kulli amin ay yamriduna, suna samun cuta da rashin lafiya da ibtila'i na jikinsu. Yakan zo da ma'anan alqaba, hukuncin da Allah ya riga ya yanke kamar da Allah yake cewa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha ay illa qada'uk hukunci wanda Allah ya riga ya zarta cewa sai ya faru fitna tana zuwa da ma'anar sabani a cikin alqur'ani kamar da Allah yake cewa wala awdahu khilalakum yabunakum alfitna aw ay yabunakum alikhtilaf suna neman su samar da sabani tsakanin ku haka fadawa cikin saban Allah shi ma fitina ne kamar da Allah ya ce walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum ay walakinnakum waqa'tum fil ma'asi kun fada cikin sako da zaniya daga bindin Allah haka rudewa da samun rikicewa akan wani abu shi ma fitina ne da Allah yake cewa illa taqalu takun fitnatun fil ard ai yakunil tibasun ke za a samu rudani da rashin fahimta ga sunan dai ma'anoni kala daban-daban waɗannan kawai tsokaci ne akan su duba zuwa ga yanayin lokaci idan muka tsallaka zuwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen maganganu da yayi akan fitina akan jarabawar rayuwa akan faɗi tashin da zai faru ga al'ummarsa ta fuskoki da dama fuska ta farko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'umma game da fitina cewa su gaggawa sai abinda zai fushe su kafin fitintunu su hana su kuma a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil amali fitnat ka kitain laylil mudlim yusbihu insanu aw yusbihu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko laka bi makamcin wannan cewa ku gaggawa ku aika alkhairi kafin wasu fitintunu da za su faru waɗanda za su hana ku samun damar yin aiki mutum ya tashi mumini kafin yamma ya zama kafiri ko ya yammaci kafiri kafin gari ya waye ya zama yammaci mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri Allah ka tsare mana ibada wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabun fitar da as-sayyidinsa haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan yawaitar fitintunu inda yake fada a cikin har ila wani hadisi da Imam Muslim ya fitar cewa manzo Allah yake cewa babu wani manzo da ya gabata sai yadda ya zama ya tsoratar da al'umma shi game da fitintunu yace ku kuma wannan al'umma za a samu sharri da fitina da yawa a baya a cikin ku ai yake cewa a cikin hadisin dai za a yi fitintunu waɗanda idan suka auku sai mumini yace hadihi mahlukati wannan fitina ita ce karshen rayuwarta yana ganin ba zai iya tsallake ta ba amma kuma zai tsallake ta wanda ta sake faruwa wata kuwaccen bala'i haka za su ta faruwa a cikin rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma bada labari har ila yau akan fitintunun da suka auku a aikace tsakankanin sahabban shi radiyallahu anhu ajma'in tunda suka faru na shugabanci da na sabanin fahimta da na yaƙe-yaƙe da zubar da jini da rabuwar kai waɗanda aka yi shekaru wajen 60 ana yin su waɗanda kuma suka bar wa al'ummar musulmi wato tasiri mai girma wajen rabuwar kai da bambancin fahimta Allah ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa da gaskiya abin da ya bada muhimmanci wajen bayani game da fitinar rayuwa shine tsoratarwa da yake yi na ita fitinar da jan kunne da bayani akan ta dalla-dalla akwai wani hadisi wanda Imam Muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aje a kirga mushi suwaye masu furta musulunci aje a mushi census din su sai sahabin hadisin wanda shine Huzaifa yake cewa ya manzo Allah kana ji mana tsoro alhalin mun kai wajen mutum abin nan 600 ko 700 a cikin tawaggarka sai ce a'a ku ba ku sani ba innakum la tadruna la allakum tubtaluna ba ku sani ba za a zo za a jarabce ku sahabin yace fabtulina sai ku aka jarabce ni din hatta ja'ala ar-rajulu minna yusalli la yusalli illa sirra sai da aka waye gari wasu a cikin mu ba sa iya sallah sai a sirrance saboda bala'in da ake ciki ba a samu ma a fito ai sallar jami'a Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin har ila yau Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau yayi bayani akan wasu fitintunu na musamman ya faɗe su keke da keke, kuma wasu su an gansu sun faru haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su, wasu su kuma har yanzu ana jiran faruwar su, kuma babu shakka za su faru. Kamar fitina ta Asarra ta Wadata da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masahabbai wata rana suna cikin yunwa, Imamu Muslim da Tirmidhi ya fitar, su Sayyidina Ali, su Abdurrahman dan Awf, su Abu Huraira da makamantansu, wasu ma suna ta abin nan har suna su ma saboda yunwa. Sai ce ya kuke gani idan kuka samu wadata arziki, sai suka ce ai shikenan komai yayi daidai, sai mu ci mu koshi dan mu samu karfin ibada. Sai ce musu a ai wannan talaucin da kuke ciki sai kuma ku sauki a kan idan kuka samu wadata. Idan kun samu wadata za ku lalace ne ku ta fada da juna. Wani ta ake ce ma fitnatu sarra, akwai fitnatu tada'il umma wanda Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin ta, yushaku an tatada'u umamu alaikum kama tatada'u juwa'u 'ala al-qas'a, wannan hadisi ne sahihi da isnadi wanda yake ala shartu Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi zamani wanda al'umma za su yi muku diran mikiya kamar yadda mayunwata suke dira akan kwanan abinci. Haka fitnatul khawarij, wato ɗan fito na fito da gwamnati waɗanda zala ya bada labarin su har da labarin shugabansu da irin kamanninsa, kamar hadisin Muslim da yake cewa za a yi wasu mutane guda biyu a cikin saqif, za a yi mubirun wa kadza, akwai maƙaryaci, akwai kuma wanda yake mai zubar da jini. Akwai kuma hadisai da suka zo bayani akan zuskudayya wanda Muslim ya fitar da asalin kissar doguwa, Bukhari ya fitar da ita muktasara, wanda bayan da aka yi Naharawan a zamanin Sayyidina Ali kenan shekara 37 bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ya ta zagayawa cikin waɗannan gawawwaki yana neman ina zai ga wannan mutum. Kamar da Imam Az-Zahabi ya fitar a cikin tarihin Islam, sai da aka dinga tona taron gawawwaki can aka zaro shi a ƙasa aka tare da shi, kamar da Manzo Allah ya faɗa yana da wani kusumbi a bayan shi kamar nonon buluwa. Sayyidina Ali ya faɗi ya sujuda ya gode wa Allah cewa Allah ya bashi falalan kashe waɗannan mutane waɗanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida akan cewa ba musulmai ne su na kwarai ba, hasali ma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin harbi. Wannan ita ce fitnatul khawarij. Haka fitnatu iftiraqil umma, cewa da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Abu Dawud ya fitar da sauran ashabu sunan, cewa al'umma ta Yahud da Nasara sun rabu kashi 71 da kashi 72. Al'umma ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi za su rabu zuwa 73, kullu hafin nari illa wahida, wannan hadisi ne wanda yake shahararre sanin. Haka fitnatul haraj, wato kashe-kashe da za a yi kai, har a cikin wata riwaya ta Imam Muslim Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari wanda ya kisa bai san dalilin da yasa ya kisa, shi ma wanda aka kashe shi bai san laifin da ya yi cancanci kisa ba. Fitnatul haraj, haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta a cikin hadisi mabambanta. Haka fitnatu al-qital bainal muslimi ba'dhum ba'd, fitnan ya keke ne tsakanin musulmai isu isu, gari da gari, ko jam'iyya da jam'iyya, ko kungiya da kungiya, kuma goya bayan wani da goya bayan wani, kamar yadda ya dinga faruwa musamman a rigingimu na shugabanci da aka yi a daulori na tun daga kama daga Banu Umayya da rigingimun su da su Abdullahi dan Zubair, kama da su kansu Banu Umayya da isu isu a cikin su, har zuwa rigingimun da suka yi tsakanin su da Musawwada wato ɗan tawaye na Banu Abbas, da rigingimun da suka biyo baya a cikin gwamnatin Banu Abbas ta ƴaƴan sarakuna su ta rigingimu tsakanin su suna kashe juna, har zuwa al'ummar musulmai a ƙasar Andalus da haka suka kai har zuwa kuma yanzu da muke raye, za ka iya kwatantawa da rigingimun da ke faruwa sanadiyar siyasa da neman mulki da neman suna da makamantansu, wanda a ƙarshen haka musulmai kan ja bata da juna su kashe junansu. Allah ya sani duk waɗannan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansu. Haka fitnatud du'at ala abwabin nar, wato mutane a cikin masu da'awa waɗanda suke tuntiyar su ma masu kira ne zuwa ga addini, amma kuma suna kira mutane ne zuwa ga wuta. Da fitina kuma ta taqlidul kufa, kwaikwayon kafirai, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tattauna sosai akan cewa al'umma su za su wayi gari suna kwaikwayon kafirai, har yake cewa ku da sun shiga cikin ramin damu ko ramin kadangare kuma sai kun shiga ciki, kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce. aka yaƙe-yaƙen da za su faru tsakanin musulmai da rumawa turawa kenan kiristoci masu cross da makamantansu da su da yahudu duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna akan waɗannan bi tafsir da fitina ta ridda da shirka da fitina ta al'akara san kai wanda yace ba mutanen Madina musamman yake gaya musu kamar yadda Anas ya ruwaito daga shi dan daga shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake cewa yake gaya musu Anas yace manzo Allah yace musu za su ga san kai a bayan shi yace amma ku yi hakuri har ku riske ni hatta talqauni ala al-hawl Anas yace sai muka yi mishi alƙawarin zami hakuri din yace yayin da muka ga san kai din falam nasu a cikin wayar musulmi ce sai muka kasa yin hakuri radiyallahu an Anas wa sa'irus sahaba daga cikin har ila yau daga cikin tattaunawar da annabi alaihi salatu wassalam yayi akan mas'alar fitintunin rayuwa ya siffanta wasu manya-manyan fitintunu waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba duk irin fitin da aka gani har yau ba a taɓa ganin irinsu ba waɗanda za su tashi hankalin al'umma su ne ashratu sa'a al-kubra manya-manyan alamun tashin alkiyama waɗanda za su zo gab da bainaidai sa'a irin ad-dajjal irin dawowar annabi isa alayhi salam irin mahdi irin dabbatul ardi irin ya'juj wa ma'juj da waɗannan fitintunu waɗanda har yanzu su ɗin kan basu riga sun faru Allah ka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wasu labarai kuma har ila yau a kaikaice ko kuma a dunkule banda waɗannan da ya faɗe su dalla dalla wanda kuma yadda Huzaifa yake bada labari waɗannan labaran yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su tun safe su za a wuni ana yi har magariba sai dai a tashi ayi sallah a je a dawo wanda yake da cefane ko cin abinci ko yake da ɗauko yara a makaranta ya je har kashe da wasu dai suna nan suna ta saurari yace wanda ya tuna ya tuna wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba shi kanshi Huzaifa da yake specialist wato ƙwararre akan bayani akan fitinu yake cewa ni kaina wasu ina mantawa sai in ta faru ne in na gani sai in tuna ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan bayanan dalla dalla wasu kuma yayi su a dunkule ko cikin isha kamar mene kamar bayani akan kashe Umar radiyallahu anhu hadisin da cikin sahih Muslim manzo Allah yake cewa akwai wata kofa da za a karya ta idan an karya ta shikenan an kare lagon musulmai wannan shine kashe Umar kamar da shi Huzaifa ya fasara da kanshi kamar kashe Husayn dan Ali radiyallahu anhu ma a cikin hadisin da Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin Dalailun Nubuwa da isnadi tabbatacce haka Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi a cikin littafin shi Musnad al-Sahihain sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baccin rana yayi mafarki malaika Jibril ya kawo shi ƙasa tare da jini a jikinta cewa inda wasu daga cikin al'ummarsa za su kwantar da jikansa su yanka shi wannan hadisi ne tabbatacce har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni daga cikin tattaunawar da ya akan fitintunu yayi umarni akan gujewa fitina da yake cewa ta kun fitan fi akhir zaman za a yi fitintunu a ƙarshen zamani alqaidu fiha khairu min alqaid wanda yake a zaune to yafi alheri fiye da wanda ya miƙa yana leƙawa wanda ya miƙe yana leƙe yafi alheri fiye da wanda ya tafi kallo wanda ya tafi kallo shi kuma yafi alheri fiye da wanda ya tsaya yana tambaya me yake wanda ya tsaya yana tambaya shi kuma yafi alheri fiye da wanda ya musharaka a ci haka dai da gurgurdan kusancin ka zuwa ga fitina gurgurdan karancin alherin ka al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi shi ma ya yi wannan kaɗan kenan daga cikin wasu isharori zuwa ga wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna ko ya bada bayanai akan fitintunun rayuwa malaman salaf tun daga sahabbai da na bayan su ba su kasa a zuwa ba wajen abin salan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayanan su da tattaunawa su akan fitintun sahabbai sun zauna sun karantar da waɗannan abubuwa musamman waɗanda suka yi tsawon rayuwa a cikin su irin su Aisha irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Abbas irin shi Huzaifa irin Abdullahi dan Mas'ud da ire-iren su Abdullahi dan Abu dan As da makamantan su Allah ya kara musu yarda gaba da su duk wanda ya bi misali din su na hadisan su zaka tarar da riwayoyi kala daban-daban da fatawoyi da tsoratarwa da wa'azozi da suka gudanar game da ire-iren waɗannan rigingimu wuri mafi kusa da za ka iya samu haka shine a cikin littafin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi a cikin musnadin kowanne daga cikin waɗannan sahabban da ma wasu su za ka tarar da kwatanci ko bayanai da suke nuni zuwa ga haka haka zamanin tabi'ai wanda su ne kai tsaye ɗaliban sahabbai din sun ci gaba da bin wannan tafarki haka tabi'u tabi'ina haka na bayan su daga cikin marubuta na littafin tafsiri da hadisi da fiqhu da makamantansu musamman malaman hadisi Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su sun samu fice a wajen yin bayanai game da tuntunar rayuwa al-Imam al-Bukhari Imam a'immatul hadis alayhi rahmatullahi da shi da dan uwansa kuma dalibin sa Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi suna kan gaba cikin malaman sunna waɗanda suka yi wannan aiki a cikin littafin Imam al-Bukhari akwai sukutun da guda kitabu al-fitan kitabul fitan cikin Bukhari a cikin shi akwai hadisi kusan guda 87 waɗanda Bukhari ya rarraba su zuwa ga babuka daban-daban da suke bayani akan fitina irin fiqhun da ya fitar kala daban-daban al-Imam Muslim shima yana da kitabul fitan wa ashratus sa'a littafin fitintunu da kuma alamun tashin alkiyama abinda zai bayyana gare ka idan ka kwatanta shi ne Muslim ya fi bada muhimmanci fiye da Bukhari akan bayani akan fitintunu domin hadisan da ya kawo sun fi yawa ya kawo hadisai kamar 143 waɗanda ya ta maimaita isnadojinsu kamar yadda ya saba da riwayoyinsu kuma ya tattauna akan mas'aloli da dama waɗanda Bukhari bai kawo ba bayan magana akan su kansu ashraqus sa'a da kusantowarsu da fitintunar rayuwa da bayani akan abubuwa irin su Ya'juj wa Ma'juj da dawowa annabi Isa da Dajjal da tsoratawa game da fitintunu da abubuwa makamantan waɗannan ya bayan waɗannan wanda yayi musharaka da Bukhari akan su ya kuma kadaitu da wasu bayanai wanda Bukhari bai kawo su alal misali ya kadaitu da magana akan futuhat yaƙe-yaƙe da za a yi na buɗe garuruwa da manzo Allah ya labaru su da hadisi da suke nuni zuwa ga cewa za a wayi gari a kafirai za su galabaici musulmai kamar hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yakfura ar-rum al-qiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari rumawa kamar yadda kuka ce turawa sai sun fi kowa yawa sai baban shi Amr ibn As yace ka dinga kiyaye me kake fara ba ka cika surutu sai yace dan me zan kiyaye bayan na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi baban yake cewa to idan ku haka ne lalle akwai matsala kuma waɗannan mutane suna da wasu halaye masu kyau wanda ma'ana za su ja hankalin mutane da su yace daga cikin halayen akwai kasancewarsu suna da juriya wajen koyon duk abin da suke so su koya suna da kwarewa a wajen sanin sirrin yaƙe-yaƙe suna da kwarewa a wajen leƙen asirin al'ummomi yace kuma suna da tsarin shugabanci wanda baya bari a yi zalunci hadisi yana cikin sahih muslim kitabul fitan haka Imam Muslim ya kadaitu da riwaya akan hadisul jassasa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabban shi su Abi ibn Hatim da wasu suka shiga jirgin ruwa suka je jirgin ruwan ya yi makuwa da su har ya kai su wani tsibiri suka tarar da wata katotuwar dabba a dawai kuma wannan dabba tana magana suka yi fira da ita suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan dabba ita ce al-jassasa hadisi ne dogo a cikin sahih muslim da kuma dai wasu bayanai da muslim ya karanta da su baya ga bukhari haka sauran ashabul kutubul arba'a da sauran littafan sunna baya ga su kuma akwai littafai na musamman da aka rubuta wanda malaman hadisi suka rubuta su musamman dan bayanai akan fitintunar rayuwa amma akwai wani malami Nu'aym bin Hammad al-Khuzai rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 229 bayan zaman hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin Imam al-Bukhari ne wanda yana da cikin da suka mutu a cikin fitina ta mihnatul khalqi al-Qur'an wannan littafi nashi sunan shi kenan kitabul fitan an buga shi da dadewa da takikin wani mutum mai suna Dr. Suhail Zakka akwai kuma malam Abu Amr al-Dani mai malamin qira'at din sananne wanda shi kuma Allah ya mishi rasuwa ne a shekara ta 444 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin shi mutumin kasa Andalus, shi ma yana da littafi Kitabul Fitan wal Malahim wanda shi ma an buga shi da dadewa Taqiqul Malal Ridha Ridallah al-Warqul mutumin kasa India. Akwai Al-Mihan na Abu al-Arab At-Tamimi wanda malami ne da yara kan da hudu yaro shi ka ta 333 shi ma an buga shi. Akwai Kitabul Fitan na Imam Abu Bakar al-Ajuri, Imam al-Ajuri babban malami na sunna daga makarantar Imam Ahmad wanda ya rasu kafin 360 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kabusu Sheikh al-Islam Ibn Mubarak rahmatullahi alayhi wanda ya rasu kafin 171 yana da kitabun fitan da yake shi wannan ba riske shi ba tukun na yanzu sai dai a tarihance. Haka al-Imam Abu Sheikh al-Asfahani wanda ya rasu kafin 369 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi babban malami daga cikin a'immatul maqadisa yana da ashratus sa'a ya rusu ka ta 600. Haka al-Imam Abu Khair as-Sakhawi babban malami daga cikin Khadija na makata Ibn Hajar wanda Sakhawi ya rusu shekara ta 902 yana da littafi mai matukar kima wanda ya same suna al-Qana'a fima yuhsilu al-ihata bihi min ashratus sa'a ana buga shi a cikin juz'ai guda ne. Wannan duka daga cikin kayan gadon malaman hadisi waɗanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayani akan rigingimu da sujudu daga ɗaukowa daga hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ba za mu yi dabdala akan fitintunu wanda suka rigaya suka wuce ko kuma mu tsaya muna magana akan fitintunu ɗaya-ɗaya wasu ba. Muna so ne mu taƙaitu sosai akan watan yadda musulmi zai mu'amalance su tare da cewa akwai fitintunu da dama waɗanda suke kore ana rayuwa da su a yanzu ko kuma wanda suka shuɗe wanda kowanne ta isa a tattauna akan ta ita kadai. Malamai suna cewa fitina mafi girma da ta auku ga musulmai ko kuma ta farko ta auku ga musulmai shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruɗa musulmai ga baki ɗaya su in banda mutane wanda suke masu gamdagatar irin kamar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu kusan daukacin sahabbai rudewa suke duba irin hankali da basira da zurfin tunani irin na Umar radiyallahu anhu da manzo Allah yake cewa da zai yi ai wani annabi a bayana to da Umar kamar da Bukhari ya rawaito wannan yana nuni zuwa ga kaifin basirar shi da hankalinsa. Kuma duk mun sani cewa Qur'ani ma ya jima yana goyon bayan irin ra'ayoyin Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Don yanzu mutum mai basira da kaifin tunani irin Umar ya shiga cikin ruhu sakamakon wannan faji'a wanda kuma ba mutuwar abin nan bace fuji'a bace sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya har ta kai ma Abbas radiyallahu anhu yana faɗa musu cewa mutumin nan ba zai tashi saboda shi ya san yadda yake gane alamar mutuwa a cikin zuriyarsu. Kaga kenan akwai muqaddimat na cewa ana tunanin dama rasuwa zai kamar da haka Umar ya rudi. Idan ya zama mutane masu kaifin basira irin su Umar suna rudewa idan tana ta faru domin babu aula sauran mutane su rude ke suna fata mun kai jini ba umma maki bane dan an samu mutun ya shiga cikin imuwa a lokacin da tana ta faru. Wannan fitina ta mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu musulmai ba su watsake daga ita domin inda manzo Allah yana rayu duk sabanin da yake ba zai yi ba zai yi ba komai ya faru sai a ce al'ummar Madina ko ba Madina kake a je a jiyo ne manzo Allah ne ce ba wanda zai bude wata kungiya ko ya kafa wani addini ko ya kawo musulmi wata matsala. Za a rayu ne duk yadda musulunci ya faɗi za a rayu ne cikin salama irin yadda sahabbai suka rayu a Madina kuma da dukkan mu nan mun zama sahabbai ke to me kai wannan falala kaga fitina ce da ba kankanuwa ba ko salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. Baya ga wannan kuma sai fitina da ta faru ga musulmi ta kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Sayyidina Umar mutuwa shi fitina ce amma ba ta yi ta'asiri ga musulmai irin yadda mutuwa sayyidina Uthman ta yi musamman saboda shi sayyidina Uthman wasu ne cikin musulmai suka hada kai suka hada baki suka kashe shi kisan shi din nan ya haifar da rigingimu iri daban-daban bambancin ra'ayi akan ya za a ɗauki fansa bambancin ra'ayi akan shugabanci wanda abin ya ta girmama har ya kai ga sahabbai isu sun dauki makami sun yi tunan su wanda wannan fitintunu kamar da malamin ya tauna da su a cikin hudu basa sune mafari na duk wata rigima da ta biyo baya wannan fitina ta haifar da kare gwamnatin musulunci da karewan zamanin khilafa rashida ta kawo zamanin sarauta ta kawo zamanin mulki wa jabarut aka zo har aka kai ga kashe sayyidina husaini dan ali dan abu talib radiyallahu anhu ma aka zo aka yi baya ga kashe sayyidina husaini da rigingimu irin waqatul harra wanda aka kashe sama da sahabbai 600 a farfajiyar garin madina aka zubar da jinin su aka haɗe ma ƴaƴan su da matan su aka halasta hurma ta madina duk wanda duk dinin sun faru musulunci bai kai shekara 100 da bayyana aka zo mihina ta khalqul qur'an wanda sarakunan barin abbas suma amun suwa tik da makamantan su suka goyi bayan bid'a suka daure mata gindi akai ta wahanda malaman sunna su imam ahmad ibn hanbal da sauransu aka zo fitintuni irin na karamika wasu yan shi'a marasa imani wanda suka zo suka danga kashe mutane a cikin ka'aba ana tawafi suka sace mahajarin aswad ga baki dan shi suka tafi shi a cikin shekara ta 317 zuwa shekara ta 321 akai fama da su suka hana mutane sakat a cikin kasashen musulmai fitintunu dai ga sunan iri daban-daban a zuwa fitinar faduwar daular musulunci ta karshe ita ce daulatu bagdad ta sarakunan barin abbas wanda haka ya faru a shekara ta 656 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu sojoji na zubar da jini da ja'irci na tata wato su hulaku suka zo suka yi abinda ake cewa genocide wato kisan kare dangi al'ummar musulmai a kasar Baghdad wanda kamar da malaman tarihi suke faɗa irin su malaman tarihi suke faɗa kamar su Khatibu da makamantan su cewa wannan hadifa ta kai ta kawo ƙarshen musulunci da ba dan alƙawarin da Allah ya yi na cewa addinin zai wuce ba Allah ka tsare mu duk wannan fitintunin ba za mu yi wani dabdala a kansu ba dan sun riga sun faru sai dai kawai mu dau darasi daga su ta fuskar kashe-kashen fitintunu ana raba fitintunu zuwa kashi biyu ne na farko akwai fitnatu shahawat wanda su ne fitintunu da suke faruwa sakamakon wato bin san rai da san zuciya da kuma raunin azima raunin ƙarfin zuciyar mutane waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata da su da ƴan uwansu wato fitnatu shubahat a cikin faɗin Allah da yake cewa kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu malaman tafsiri suke cewa wannan istimta' bi khalaqikum shine bin sha'awa ke morewa rayuwa ta fuskar da bata halasta ba wa khudtum kalladhi khadu shi kuma shine zakewa a cikin bin abin da baka da gaskiya a kai shine fitnatu shubuhat wancan bangaren da Allah yake kwatanci cewa ina muku misali da waɗanda suka gabace ku waɗanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawan ƴaƴa da dukiya sun biye ma sha'awar rayuwa shine kuma kuke biye mata kamar yadda suka biye mata sun zake game da al'amarin fahimtar rayuwa da addini kuma kun zake kamar yadda suka zake to bin sha'awa shine mafari na samun fitnatu shahawa yayin da kuma bin shubha shine mafari na samun fitnatu shubhat Allah subhanahu wataala ya bayyana kuma a wani waje bayan wannan aya ta suratul tauba Allah yake cewa ma dalla sahibukum wa ma rawa mutumin naku wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai bace ba wa ma rawa kuma bai dui wato yuyu ba bai zama ya zame daga kan tafarki ba waɗannan abubuwa guda biyu suke bayyana ad-dalala da kuma al-ghawaya ad-dalala ita ce wato fitnatu shubuhat wal-ghawaya ita ce fitnatu shahawat da haka malamai suke cewa fitnatu shahawat tana komawa ne zuwa ga abubuwa guda hudu babu na biyar din su kamar yadda malamai suke faɗa abu na farko shine akwai fitnatu shahawat a wadda take shaytaniya akwai kuma fitatu shahawat wadda take ita kuma mulkiya akwai fitatu shahawat wadda take a baha'iniya sai na kudu na karshe shine subu'iyya abubuwan nan guda uku suke kawo mutane fitatu shahawat na farko akwai shaytan shaytan iblis yana raya wa mutane abubuwa da dama da suke kai su zuwa ga zamiya bin irin tafarkin shaytan wanda shike kawo laifuka irin hasada da ta'addanci da makirci da girman kai wannan duka laifuka ne da shaytan yake sa mutane shi dama kuma yayi alƙawari da yake cewa rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in yayi wannan bakin alƙawarin cewa ya Allah yadda ka batar da ni ka tabar da ni Allah ka tsare mu daga tabiwa to waɗannan jinin Adamu alaihi salam sai na musu dabaru da zan kawata musu rayuwar duniya kuma sai na batar da su gaba daya Allah ya ce mishi ba za ka yi batar da su ba sai waɗanda na baka dama batar sannan akwai fitna ta shubha ta shahawa take zuwa daga mulkiya daga san sarauta san shugabanci wannan shike kawo shirka shike kawo girman kai shike kawo kahariya wato danna na kasar kai akwai kuma take tasowa daga subu'iyya daga dabi'ar dabbobi as-suba dabbobi masu farauta wannan shike kawo al'udwan ta'addanci zubar da jini kisa saurin fushi da biye ma abinda duke ka taraya maka kawai ka aiwatar da shi ta fuskar zubar da jinin mutane ko cin mutunci su ko yi musu ta'addanci sai kuma baha'imiyya wacce take da alaka da albayima ita ce dabba ta gida wadda abin da ya dame ta kawai shine cikinta da farjinta duk mutumin da kaga ya damu da kawai ya dai ci kuma ya yi jima'i ko ya yi da duk sha'awar da ke kullowa daga waɗannan abubuwa guda biyu yana cikin salo ne na bin fitina irin ta bahima ciki kawai ya dame shi da alaka ta jinsi Allah ka tsare shi sai kuma wani hadisi da ke bayyana wannan fitina har ila yau wani hadisi da al-imamu Ahmad ya fitar da shi da al-imamu Abu al-Qasim al-Tabarani da al-imamu al-Bazzar a cikin musnadinsa Tirmidhi ma ya fitar da shi a Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin Sahih al-Jami' da manzo Allah yake cewa radiyallahu anhu innama akhsha alaykum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum ina tsoratan muku sha'awa wadda take za ta iya kai ku zuwa ga ta'addanci saboda biyan buƙatar cikin ku da farjin ku ya dai ce kuma sai kuma ya ce wa mudillatil hawa da abubuwan da ke batar da san zuciya mudillatil hawa shine ash-shubuhat dinki su kuma da su ne ash-shahawat kuma da muka bayyana idan aka ce fitatu shahawat shubuhat ɗayan bangare da biyu sune fitintirin da suke zuwa ta mummunar fahimta ga wani abu da shafi addini ko rayuwa zakewa ko gazawa wuce makadi da rawa ko kuma mummunar fasara wanda wannan shike haifar da bid'o'i da soyayyen zuciya shike haifar da rabuwar kai da sabani tsakanin musulmi da kafirta juna shike haifar da kafirai su zama suna da dagawa akan musulmi da musulmi kansu ya rabu kafirai su fi su kare shike haifar da san kafirai muwaratul kufa shike haifar da dukkanin fitintunu da suke faruwa a rayuwa wanda suke tsallake matakin mustawal fard dan muka lura galibin fitintunun shahawatul abinnan fitatu shahawat suna faruwa ne ala mustawal fard wato akan mutum shi kanshi amma wanda suke faruwa su shafi kowa sune fitatu shubuhat shi sa wancan hadisi na Huzaifa da Umar ya hudu ba yake cewa wa zai iya tuna wani bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan fitintunu Huzaifa ya ce ni ne amma sai na Umar yake ce mishi innaka la jarim kai kam lalle kana da taurin rai ya yake cewa fitnatul rajuli fi malihi wa ahlihi yukaffiruha salatu was sadaqat shi ba wannan nake nufi ba fitnar da ke faruwa ga mutum game da dukiyarsa da iyalansa da kankansa wasan da yake da addini ko wani biye wasan zuciyarsa da yake ko ta barna da yake wannan Allah yana kankare mai ita ta hanyar rashin lafiya, ta hanyar asara da yake a cikin dukiya, ta hanyar tashin hankalin da yake shiga da sauran bala'o'i da suke faruwa da shi. Wannan suna kankare mai zuciyar shi da zuwan shi masallaci da alula da yake yi da istighfari da sauransu. To ba wannan ce fitina mafi girma ga al'umma ba. Fitina mafi girma su ne fitatun shubuhat wanda suke yaduwa kuma tsawon zamani ba sa yaduwa. Yanzu ka dauki kwatankwacin fitinar khawarij da muka faɗa a bazu, duk da an kashe su an bikrati alaihim a lokacin, an kashe su gaba daya, amma ba su bushe ba sun ci gaba da wahalar mutane har yanzu din. A ta irin wannan fitintunu na Boko Haram duka burbushi ne na khawarij wanda gashi su ma suna faruwa a kasashen mu da makamantansu. Kaga fiye da shekarar 2000 har yanzu ba a magance ta ba wannan fitina. Haka fitinar Shi'a wadda ta yaɗu ta zama mummunar aƙida da ta kawo musulunci karnaki ba dan kankani ba, ita ma ba sabuwar shubha ba ce, shubha ce da ta faru ga waɗancan mutane masu bin Abdullahi ibn Saba waɗanda suke ganin cewa Ahlul Bayt ne kadai ya kamata su yi shugabanci, su ya kamata su gaji sarautar annabta da sauransu. Daga haka suke ta zakewa har suka kai ga inda suke, har suka kai ga baiwa waɗansu mutane daraja Allah da isma irin ta annabawa da makamantansu. Allah ka sani. Sai mu tafi kan asalin wato maqsadi na ita wannan tattaunawa, wannan shine bayani akan yaya musulmi zai yi da fitintunun da yake samun kanshi a cikin wannan fitintunun da suke faruwa kala daban-daban, wanda zaka ga ka gaza ma fahimtar me ye gaskiya a cikin su, yaya kamata ka mu'amalance su, su wanda suke faɗan kaza akan gaskiya suke ko akan gaskiya ba. Wannan abu da yake faruwa ana kashe-kashe tsakanin suwa ne da suwa ne, tsakanin gwamnati da suwa ne, rigingimu tsakanin 'yan siyasa isu da su da abokan gabansu a cikin jam'iyya guda, a wajen jam'iyya, a masallaci ɗaya, a gari guda, musulmai kowa na kurarin sunna amma wani bai ga maciji da wani, kowa na kurarin kan gaskiya yake, kowa na kurarin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tafarkin su daban-daban. Gashi nan dai rigingimu iri daban-daban har ka rasa abinda zaka ba kanka fatawa a matsayin ka na mutum balantana ka bawo. Ya yi kamata ka mu'amalanci waɗanda da hikimu ta yana za ka samu mafita gaba da su. Mun ce dama abu na farko shi ne yadda ake mu'amalantar su kafin aukuwarsu, ma'ana ƙablal fitan. Abu na farko yadda ake mu'amalantar fitina kamar yadda nasoshin alƙur'ani suka nuna, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun malamai, kafin aukuwarta shi ne akwai at-ta'awud minal fitan, neman tsarin Allah daga fitintunu, yin addu'a da fatan Allah ya tsare ka daga fitintunu, ya tsare al'ummarka, ya tsare zuriyarka, ya tsare mutanenka. Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin zai amsa addu'o'i da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i gada, da sauran ayoyi ire-iren waɗanda da suke nuni zuwa ga haka. A aikace mun ga Allah subhanahu wataala ya fitar da bayinsa waɗanda suka shiga cikin jarabawa da fitina ta hanyar addu'a, kamar annabin Allah annabi Yunus shi ne annabi mai kifi, ko Allah yake cewa wa dhannuni in dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah yake fastajabna lahu, wannan annabi da ya fita daga garinsu cikin fushi da jin haushin kafirai sun ki imani, al'ummarsa sun ki imani, sai ya fita ba tare da an bashi izini ba. Allah ya jarabce shi da kifi da ya haɗe shi kamar yadda aka sani. A cikin wannan kifi kaga ya shiga cikin wata fitina mai tashin hankali, ka kaddara da rayuwarka da komai a cikin cikin kifi. Yayi ta wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa mishi. To Allah yana amsa addu'a ko mukuncin da ake ciki. A cikin hadisin al-Imam Muslim wanda Abu Dawud ya fitar da shi, manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yakan yi mamaki yadda bayi suke, yace sukan yi addu'a har su cire rai, su fara tsammanin Allah ba zai amsa ba, alhalin kuma amsawa tana nan gab da su. Allah yana mamaki irin yadda bayi suke cire tsammani daga zuwan nasararsa da zuwan furjarsa, gab da zuwan furjarsa su cire rai. Baya ga annabi mai kifi annabi Zannun alayhi salam, akwai kuma wasu annabawan Allah ya yi, kamar annabi Ayyub wanda yayi rashin lafiya mai tsanani din, Allah ya bada labarin irin rashin lafiyar da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sai kuma Tabarani ya fassara cewa sai ji shekarar 18 bashi da lafiya fa ayyuba innada rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa adha kaga ya kirayi Allah ubangiji cewa shedan ya jefe ni da cinta da tsananin azaba shi ma Allah ya amsa addu'a shi kamar da wancan hadisi yazo a cikin Muzammil Tabarani al-Imam Ibn Hibban al-Mustima ya fitar da shi da isnadi sahihi cewa matar shi ma da tazo bata ma gane shi sai ta ganshi wani saurayi bane bata san shi bane so ta san ta ban mutum ne muqad mara lafiya wanda yake cikin cuta muzmina sai ta ganshi kuma gashi lafiyayye Allah ya ba shi lafiya kuma wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ah Allah ya dawo mishi dukkanin abin da yake da shi a baya da kuma ƙari ma haka annabi Yusuf alaihi salam da ya samu kanshi a cikin jarabawa ta mata da suka fitine shi da su da sauran mutanen gari wanda har sai da aka sashi a gidan yara aka yi shi a cikin hadisin al-Imam Abu Abdullah al-Hakim manzo Allah ya ce shi ma sai da shekara 12 a gidan yari yayi tunanin ka shekara 12 a gidan yari ba tare da kai ne ba batar da kai ne kawai saboda a zauna lafiya kawai aka rike sai dai ta addu'a sannan Allah ya fitar da shi kuma da Qur'ani ya bayyana Allah ya fitar da shi bayan addu'a da yayi kuma Allah ya ba shi daukaka da sarauta da daraja alayhi salatu wassalam wannan aikace kaga duk misalai ne da Allah yake karban addu'o'in bayi kuma yadda Allah ya alƙawari dinnan tabbas yana karban addu'a kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin kitabul abin da wato ibtida'us siratal mustaqim cewa Allah yana da fuskokin da yake karban addu'a ba dole ne Allah ya karba addu'a yadda kake so Allah yana da tsare-tsaren shi yana da kuma kaddararsa idan kai addu'a kai mumini ne kuma ka sakankance to Allah ya karba amma ba dole ka ganta yadda kake so ba tayu ya zama Allah subhanahu wataala ya amsa maka ita ta fuskar katange maka wani bala'i da yake wanda kake ciki ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar gafarta maka wasu zunubai ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar a aje maka ladanta ranar alkiyama yazo a cikin lissafin ayyukanka da dai hanyoyi mabambanta da malamai suka bayyana haka dan ka yi wata addu'a amma baka ga ta auku yadda kai ka sare to karka ce Allah bai karba Allah ya karba inda kai mumini ne kuma ka amsa da sakankancewa kuma yadda yake ud'uni astajib lakum haka ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi alaihi salatu wasalam yana addu'a yana neman tsari daga fitintunu kamar hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi da isnadi tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idha aradta bi qaumin fitnatin ko bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin wannan ya daga cikin lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a da shi yana cewa Allah ina roƙonka ka bani dama da samun halin aikata alkhairi Allah ka tsare ni daga aikata munanan ayyuka Allah ka sa ni dinga kaunatar talakawa ya Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka mun rahama ya Allah idan kai nufin zaka jarci wasu mutane ya Allah ka anshi rayuwa ta kafin ka jarci su kafin ka ci karkasa ni a cikin da zaka jarabta irin wannan addu'o'in da lafuza irin waɗannan suna nan da yawa waɗancan fitintunu waɗanda suke manya-manya kamar fitina ta dajjal da makamantansu da fitina ta azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun a sallah yana yin addu'a al-isti'adatu min arba'in a cikin tahiyyarsa da yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'tam wal maghrib wasu lafuzza makamantan wannan yana neman tsarin Allah daga azabar wuta da tsarin Allah daga fitina da azabar kabari da tsarin Allah daga fitinar al-masih ad-dajjal da kuma tsarin Allah daga fitinar bashi da fitinar saban Allah duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi waɗannan addu'o'i kullun diman da'iman a cikin tahiyya ta sallah shi ta farilla da ta nafila al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da riwayoyi da dama na sahabbai da suke addu'o'i su ma suna neman tsari daga fitintunu har akwai sahabi shine Amir ibn Rabi'a wanda ibn Abi Shayba ya fitar da riwayar sa cewa lokacin da wannan fitina ta faru ta kashe sayyidina Uthman ya zauna a gidan shi sai ya addu'a yake cewa ya Allah ka anshi rayuwata idan amsar rayuwata ta fa alkhairi gare ni sai aka waye gari an kashe Uthman yau shi kuma gobe sai ya mutu aka Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin wani dattijo cikin sahabbai wanda shi ma yake addu'a lokacin da yazo a wata tashaddirgin ruwa cikin watan Ramadana baya azumi ya sauke azumi saboda halin tafiya sai yana cin abinci har yake ma wasu tai su kuma mutane ne waɗanda ba su san addini irin yadda shi ya sani sai suke aibata shi suna ta kabarbari suna salati cewa ya za a yi lafiyar kalau cikin watan Ramadana da rana kana cin abinci shi kuma ya ga haka suke a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya faɗa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayyamin ukhra da haka sai takeici ya kama shi ya ga cewa duniya ta lalace an shiga cikin fitina saboda jahilci da ya tun a wancan lokacin ke shine sai yake addu'a yana cewa Allah ka anshi kwana shi ma bai dade ba bayan wannan tafiya ya musu sahabbai suna mamaki irin wannan yanayi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wasu sahabbai wasu tabi'ai kamar da Ibn Abdul Bar ya bada labari a cikin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli Ibn Mas'ud aka mai tambaya sai dai shekara guda yana tunani yana neman amsarta da bai samu a Qur'ani da Sunna ba ya ce musu to zan ba ku fatawa da ra'ayi sai ya faɗa musu fatawa sai ake ta mamaki cewa yanzu kai ka Makka Ibn Mas'ud malami cikin sahabbai kuma har sai kai dai kana ta wani bincike ba za ka faɗa ra'ayin kowa ba shine sai yake cewa ina ganin ku kuna da gangaci kabiya wanda Umar a zamanin shi sai ya tara ashabu Badar sannan za a bada fatawa akan ta sai sai na ga ɗayan ku kawai da an tambaye shi kawai sai ce kaza ne kuma gani a shahid shine yadda su suke da mamaki suke jin tsoron wato fada fitina ta fadan abinda ba su sani ba abinda galibin mutane ba su da wannan takarar nan Allah ka kare to abu na farko kenan at-ta'awudu wa du'a neman tsarin Allah da kuma yin addu'a don neman kariya daga fitina abu na biyu shine at-tasalluh bil ilmi shar'i daukan mataki na kariya na ilimi na shari'a haka ce ilimin shari'a shine ilimin alqur'ani da sunnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin tauhidi da ilimin fiqhu musulunci wannan su hudu sune ummahat sune ummat a cikin ilmomin shari'a wanda katanga ce mai tsarabawa daga duk wani wato farmaki na ciki ko na waje wanda kuma ita ce takobi mai bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya idan ka dauki kisoshin alqur'ani da bayanan shi zaka ga haka ka dauki sira ta magabata alal misali idan muka dauki kafiya ta qarun wannan attajiri na zamanin annabi Musa da Allah ya ba da labari inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi qarun ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa sai musu tawaye saboda ya samu arziki sai aka waye gari mutane sun fitinu da shi mutane suna cewa ya laitana la misla ma uki ya qaru innahu la muhabbin azim ina ma musa mai rabu da aka baiwa qaruna lalle yana da rabo mai tsoka sai Allah yake cewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan kissa cewa wa qallina qutul ilma waylakum thawabul lahi khairun liman amana wanda Allah ya ba su ilimi wannan arzikin da qaruna bai burge su ba sai suna yin wa'azi ma sauran jahilai wadanda suke ruduwa da arzikin sa suna ganin shi mai rabo ne mai tsoka suna ce musu kai can za ku dandana kudar thawabul lahi khairul liman amana sakamako na wurin Allah shine mafi alkhairi ga wanda ya imani ba wannan irin arziki na qaruna da arzikin ya lalace shine sai Allah yake cewa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka wanda da suke buri da fatan su samu irin matsayin sa sai suka waye gari suna cewa ka shiga uku kai can ka to shine irin abinda malai ibnu mubarak yake fada kamar yadda yazo a cikin littafin kitabul fitan na wal malahi na abu sulaiman al khattabi yace ibnu mubarak yana cewa al fitnatu idza aqbalat arafa hal alim fitina idan ta fuskanto kafin ta auku to malami yana gane ta wanda ya san abin da yake aski a jini zai iya gane ta kuma har ya rusar da al'umma cewa ayyuka ba kar ayyuka ba amma wa idha adbarat idan ta faru ta kare arafa hal alim wal jahil a lokacin ko zai iya gane ta sai ka ji ana cewa wallahi sai da malam wannan da yace kana an gaya mana ba mu ji ba a san da ake fada din malamai suke fada mana galibin ma da taurin kai ba za mu ji ba sai ta zo ko ta shafe mu ko ta yi mana ta matsala sannan za mu zo muna koke cewa ai kuwa an ce kaza to haka tasalluhi da ilimi na shari'a yana da muhimmanci wajen kariya daga fitina fadin Allah da yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma indana wanda ya san cewa wannan wahayi da aka saukar maka gaskiya ne daga Allah za ka kwanta shi da makawo ba za su yi daya ba san ba za su yi daya ba don haka ana tasalluhi da ilimi ana daukan kariya da ilimi na shari'a yadda ake yi shi ne sai ka saurari malamai masana wanda suka goge a kan rayuwa suke da ilimi wanda suke da tajriba sai su ba mutane bayani su ba mutane mabiya da sauran talakawa da jahilan gari da sauran shugabanni waɗanda ba su da nasibi a cikin sanin addini sai a nemi shawaran malamai ya za a yi su kuma sai su ba da bayani al-mustasharu mu'tamarun kamar da Abu Dawud da Rabi'u sai su ba da bayani na adalci wanda yake zai haifar da musulmai da mafita da za a ce a samu gwamnatoci su dinga yin haka da mafiyan fitin da suke faruwa da an yi tafadinsu da an guje musu malamai za su ga fitattun iri daban-daban suna kullowa game da rayuwa game da siyasa addini tattali zamantakewa tsaron ƙasa sauran al'amuran yau da kullum sukan faɗa su bayyana wasu su ba a ma recognizing ɗin muryar su a matsayin muryar malamai da ka ba wanda yake sauraron su sai wasu ƴan tsirarru da suke sauraron su ba sa wakiltar al'umma suna wakiltar kansu ne kawai shugabanni ba sa jin irin wannan nasihohi manyan al'umma sarakuna masu faɗa aji duka ba su damu da su ji maganganun malamai ba sun fi gane ba su maganganun waɗanda za su dinga musu ɗan ma'abba suna zuga su idan sai ake aukawa cikin fitintunu a rasai da ra'ayinsu ba a gama wata ba sai a faɗa wata ba a gama wata ba sai a faɗa za su yi tarakumi a kan al'umma sai zama kawai sun riga ma sun zama mutane sun zama sun saba da fitintunu sun zama kamar shi ne tsarin rayuwa cikin fitina Allah ka kare mu duk wannan ya faru ne sakamakon sakaci da ake bi da ake wajen bin ilimi na shari'ar Allah wajen warware matsalolin al'umma abu na gaba shine riko da Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kode mishi manzon Allah yana cewa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati wannan lafazin kitaballahi wa itrat sai dai abu guda ne riko da Qur'ani da sunna yana haifar da mafita akan komai hakanan imani na gaskiya yaqini da yadda da Allah abinda yake so mutun ya zama yana da shi tuka ba ko fitina akwai yaqini da yadda da Allah da kuma yadda Allah yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuqiyannahu hayatan tayyiba wanda biya ya imani namiji ne ko mace za mu sa shi rayuwa mai dadi ko da ana cikin fitina da bala'i sai ka ga shi bata shafe shi kai tsaye ba haka lazimtan taqwa wato jin tsoron Allah kuma yake tafi Allah ya san da makhraja haka kuma tawakkali a kan Allah subhanahu wataala wa baita kan Allah fa huwa hasbu sannan zama da mutanen kirki zama cikin mutanen kirki da Allah yake cewa sunna nafsa kama alladheena yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha zama da mutanen kwarai yana koya maka halaye da dabi'a kwarai kalli wancan hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sai sai yake kwatancin abokan kwarai da abokai waɗanda ba na kwarai ba misalin aboki na kwarai kamar misalin mai tarare misalin aboki wanda ba na kwarai ba kamar misalin mai ziga zigi a makera na sara wannan hadisi ne sanan ne da kuma misalin da ke cikin shi wanda yake abu ne waki ko ana iya ganin sa sannan akwai kuma al-ibtida'ad amwarid al-fitan gujema mabukuga ta fitintunu inda ake tsammani mabukuga ne na fitintunu wajibi ne mutum ya guje musu don ya tsira da mutuncinsa da imaninsa sannan akwai kuma wasu dai matsaloli daban-daban zan tsallaka zuwa kan ƙabiya ta biyu ta ce asna al-fitna lokacin fitina sa'ad da ake fitina akwai qawaid amma da ake bi wajen manajin ɗinta wajen takaice fitintun na farko akwai al-firar min mawatinha guje mu fitina ko da ana cikin ta kamar yadda muka ambata hadisi a baya Allah zalla yake cewa yushe ko an yakuna khayru mali ahadikum al-ghanam an za a waye gani mafi alheri dukiyar ɗaya daga cikin ku shine dabbobin shi ɗan busashi waɗanda zai koma gefe da su ya ki shiga fitina sannan ana gujewa fitina har ila wata hanyar hijira hijira tana nufin ku dai hijranul ma'asi ko hijranul abda gujewa wajen ta hanyar ƙaura gaba ɗaya wanda tana da ƙa'idojinta da lawazim ɗinta ba da ka ake yin ta ba sai da izinin imma na shugabannin addini su suke ba da izini kamar da Manzon Allah (SAW) sai dai bayan sahabbai izini sannan suka ƙaura sannan kuma ya zama daga gidan kafirci ne da aka hana su yin addininsu zuwa gidan imani ko gidan takawa hakanan ƙaurace ma wuraren sabo kamar da Allah yake cewa idza ra'aytal ladina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayri wannan ya daga cikin qawaid na ƙaurace ma wuraren barna din har ila yau akwai hibdul lisan kiyaye harshe daga sakin baki wajen bayar da labari na ƙarya akan abin da ke faruwa da kuma yin maganganu fiye da abin da ya zama larura da yaɗa jita-jita musamman a wannan zamani da hanyoyin sadarwa suka yawaita kuma kusan kowane mutum da ka gani a yi ɗan jarida yana iya yin rahoto ya yaɗa shi da murya da sauti da hotuna da sauransu kaga wannan zamani ya fi kowane haɗari wajen yaɗuwar ƙarerayi yana gaskata hadisin Muslim da Manzon Allah (SAW) yake cewa za a wayi gani mutum ɗaya zai yi ƙarya lokaci guda tablughul afaq za ta yaɗa ko'ina har ta zama kamar gaskiya ka annaha sidiqul musallam da haka wajibi ne bawa ya iya bakinsa wajen yaɗa bayani akan fitintun da suke faruwa a rayuwa ya san cewa ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid ya kuma dinga tuna cewa Allah yana cewa kul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ya ku bayina ka ce ma bayina su dinga faɗan abin da shine mafi kyau inda shaytana yanzu bainahu sannan sai kuma haƙuri wanda haƙuri shine tutar mutane da suka cika mutane shine tambarin mazaje shine kuma hanyar ɗaukaka ga duk wani mai neman wata ɗaukaka kamar da Allah yake cewa wa ja'alna min wa'imatan yahduna bi amrina lamma sabar tun a cikin bani Isra'ila kenan Allah ya sa su zama manya da suka yi haƙuri Allah kuma ya alƙawarin dama zai jarabci mutane da yake cewa walamdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir as-sabirin da ayoyi ire-iren waɗannan waɗanda suke sanannu ne har ila yau akwai kuma al-luju' ila Allah ta'ala mai da al'amari zuwa ga Allah yi mishi bauta da yin istighfari da tuba da sadaka da makamantansu ya zo a cikin hadisin da Imam Al-Tabarani ya fitar da isnadin da Sheikh Al-Albani ya inganta Manzon Allah (SAW) yake cewa ibadatun fil haraj wal fitna ka hijratin ilayya samun yin bautar Allah a lokacin kashe-kashe da fitina nabi ya ce ladanta kamar ladan hijira ne zuwa gare mu al-imamu an-nawawi a cikin sharhin shi na al-minhaj yake cewa abinda yake nufi lokacin cakuɗe ɗaya ne yadda za ta zama ba a san ma gaskiyar abinda ake ba lokacin da mutane za su rasa me ye gaskiyar abu lokacin da za a yi ta kashe mutane ba gaira ba sa ya ce kuma ladan yana faruwa ne saboda a lokacin ibada tana da wahala mutane za su shagaltu da rigingimun da ke gabansu to wanda ya iya haɗa ran shi a wuri guda ya bauta wa Allah zai samu lada babba har ila yau Allah yana cewa falaula in ja'ahum ba'suna tadarrab walakin qasat qulubu wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu a cikin suratul anfal kenan bayan da Allah ya ambaci cewa walaqad arsalna ila ummin qablaka fa akhadnahum bil ba'sa'i was-sara'i la'allahum yatadarrabun ita garrahu mun aiko wa da annabawa da suka gabace ka alhum da suka gabace ka annabawan nan sun zo sun musu bayani kuma mun kuntata musu mun ba su yalwa akwai dan su nazu su ba Allah amma da haka ba su ba Allah shine Allah yake cewa ina ma da a ce sanda bala'i ya zo musu tadarru sun koma zuwa ga Allah walakin kasar kulubu suka tun sun riga sun gushe kuma shaytan ya raya musu abinda suke aikatawa Allah kadai ana yin tadarru din ne ta hanyar bautawa Allah da abinda ya sharanta yawan sallah karatun alqur'ani zikiri istighfari da tuba ubani da kyakkyawa da hani da mummuna da makamantansu akwai ka'ida daga cikin qawaid na guje ma fitina ila wanda yace al-i'tizal guje ma fitina da Abu Sulaiman al-Qattabi yana da littafi musamman kitabul uzla wanda a ciki ya tattauna akan qawaid na guje ma fitina da sauransu saboda hadisai da suka zo wanda zan yi ishara zuwa ga ɗayan su saboda gurewar lokaci na Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu wanda Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun tattar da shi haka Imam Muhammad isnadin shi tabbatacce ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi dan Amru dan As kaifa anta ya Abdullah idza kaifa anta ya Abdullah ya zaka kasance ya kai Abdullahi ko kaifa bikum wa bi zamani ya zaka kasance a wani zamani wanda yugharbilu nasu gharbalatan za a tace mutane tacewa duk mutanen kirki za su ta mutuwa su ta karewa fa yabqa husalatul nas manzo Allah yace sai a waye gari sura kaskantattun mutane mutane marasa alkhairi manzo Allah yace wa qad muzijat uhudu alqawrun su na imani ya riga ya cakuɗe da kafirci da shirka da ƙarna da bid'a sun shiga cikin imuwa wa khaffat amanatu amana su ta yi karanci wa khalaf suna da sabani da kankanin su sai Abdullahi yace manzo Allah yace fa kanu haka sai su zama ɗan hikinna su zama ɗan kadan ba su da wani daraja sai Abdullahi yace to ya zamu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ta'khudhu ma ta'rifu wa tad'u ma tunkir abinda ka sani gaskiya ne ka dauka duk abinda baka san shi ba ko kai inkarin sa ya saba wa sunna kai watsi da shi ta'khudhu ma ta'rifu wa tad'u ma tunkir wa taqbalu ala khassati a amrik kuma ka fuskanci al'amarin da kai ya shafa wata gara ammatan da su kai watsi da mutane ka kama abin da zai amfane ka a wannan lokaci wannan hadisi ne tabbatacce a Imam Abu Dawud da Ibn Hibban da Ahmad dan Hanbal sun fitar da shi haka yana da matukar muhimmanci musulmi su guje wa fitina ta hanyar tsayawa akan abin da shi aka sani na gaskiya na addinin Allah na abin da yake wajibobi da farillai da sunnoni da sauransu su daina biye ma fitintunin rayuwa wanda za su mutar da su asalinsu daman Allah ka zuwa abu na ƙarshe shi ne wato mu'amalantar fitina bayan faruwata a takaice kwarai abu na farko shi ne yana daga cikin ladubban shi ne adamul khawdi fiha illa bi ilmi kan mutum ya auka cikin wata fitina da ta riga ta faru sai da ilimi alal misali shi ne waɗannan fitintunin da suka faru na zamanin da wanda suka babburbushin su irin fitintunin da suka faru a Jamal da Sufina da Nahrawan da makamantansu wanda su ne abinda ake tutiya a kansu ake raba kan musulmai da Karbala da ire-irensu idan za ka yi magana a kansu kasan baka da ilimi tabbatacce a kai kar ka yi magana a kai domin duk abinda za ka faɗa zai ƙara wutar fitinan zai ƙara haifar da wani sabon babi ne a cikin fitina wanda hakan zai haifar da ƙarin rabuwa kan musulmai da ƙarin ta'assubanci da ɓangaranci tsakankanin musulmai wanda kuma ka zai zama ɓata wa musulmai lokaci kake kana ɓata lokacin kanka ne kana ɓata lokacin al'umma to haka ma sauran fitintunu da suka faru a nan kusa wani ta riga ta wuce in za ka ba da labarin ta ya zama ka da ilimi cikakke a matsayin kai shahidu ayin ne ko kuma wanda ka karanta bayanai na gaskiya a kai ko wanda wani wanda yake shahidu ainin ya baka riwaya sannan kuma ya zama akwai maslaha a cikin haka game da al'umma sannan sai kuma abu mafi muhimmanci shine akhadul ibra daukan izina daga fitintunu din inda fitintunu suke faruwa ana so mutum ya dauki jarabawa daga gare su wato ya dauki alkhairin da zai gane gaba game da su kamar da Allah yake cewa afalam yasluku al-ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur mutane su yawo su ga duniya manzon su dauki izina daga abin da ya faru ga na kafin su a cikin suratu ash-shu'ara Allah yana yawo maimaita inna fi dhalika la aya duk aka bi cikin sa wani annabi da abin da kafirai suka yi masa sai Allah ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min a cikin wannan akwai abin daukar izina amma mafi yawan su ba su da imani haka Allah yake cewa kun siru fil ardi fanduru kayfa kana akibatu ladina min qabl haka Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsira alkitab tafsira kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minu a kashakashin sokin musu alayhi salatu wassalam lokaci ya kure kware da gaske saboda ganin haka zan dakata abinda na faɗa wanda yake daidai wanda ya dace da abinda Allah da manzo suke so na fata Allah ya bani ladan faɗan sa ya ba mu ladan aikata ba mu dama aiki shi wanda yake kurakure da suka faru saboda nauyin waje da karancin ilimi ina fata Allah ya kiyaye bakata ba da ni gaba daya ina godiya ga malam shi imam Idris Zakariya Aziz wanda ya ba mu dama muka zo wannan masallaci na shi dan gabatar da waɗannan nasihohi ina fata Allah ya saka mu shi alkhairi da shi da sauran tawaga al'ummarsa da mabiya da dalibai da sauran wanda suke harkokin addini nan ina kuma fata Allah ya gaji ya haɗa cikin mu gaba daya a cikin rahamarsa karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته ا لله سبحانه وتعالى ا دي وجهنا سننا وجهنا من الجار ا كاكانا توجن ابا سنن محمد توجن اللهم يقوم سبحان زكريا قول ادريس dina da nabi Muhammad ga wani da yake da ko Allah saka da ni amma da yayin muhadara ta jami'a kuma akwai muhadara ta jami'a da muhadara cikin gari da kamata a ce kuna da biro da ni tadi kuna jojin rabar da yake bayarwa da tarbiyya da ayoyi da hadisi yana ganin cikin da musawa da wannan da dama da muhadara cikin gari kida da kaduna na ta kafarori kana kuma muhadara cikin gari akwai ta jami'a Allah saka da ni kuma kuwa ko wani da na bari kafin da bai wasi Abu Bukhari da yake aliki ni da nake aliki a abubuwa guda biyu ne kawai saboda lokaci da yake mun sa na farko inda shi mallaki yake magana kan cewa rigakafi na fitina kafin ta auku wato da yayin maganin ta da gaskiya yana ganin cewa shi ne a tuntuɓi malamai masu karantarwa kuma masana shari'a in aka tuntuɓe su aka ɗauki magana su aka yanke da ita insha Allah za su sami maganin wannan da ake tsammani a wata to a daidai nan kamar yadda ya faɗa haka ne tabbas ba cika aiki da musulmin malamai ba ba suka lura da mamaye suke faɗa ba waɗanda ma ya kamata san abin da malaman suke ba su aiki da su ba ruwa su da maganar malamai su ne shiwa da wani da yan siyasa babban misali a nan shi ne lokacin da matsalar boko haram ta fara tasowa a wannan majalisi mun yi kusan wata takwas zuwa wata goma muna nusar da gwamnati da hukuma kan wannan matsala kamar su wasu kullum wasu yau suka yi banza da abu har abu ya zo ya auku ya gama gidan kowa da shi ya gina ya gama gari kowa da shi ba inda ya ce ba da lokacin shawarar da muka bayar an yi aiki da shi da magana da cikin boko haram ma da ya rasu ba ruwa ma gwamnati ya banza da shi ba ruwa ta mara da muke faɗa da kai mu gaya mata ba ba ruwa ta ba ruwan su yana bayan siyasa a ta gaba da cikin da suke saka ma wajen su hoto da kuma ba ba wani cikin shawarar da suke ɗauka da shi ne shi da gaskiyar magana kamar da shi da ce da ke da kwakwale faɗa da an ya sa ana amfani da shawarar malamai da yawa su sun da su abubuwa amma ba a yi su wannan ke sai kuma ta dake da yin ce da ne shi ne lokacin da fitinar ta auku yake wadar cewa ne kamar da mutum ya yi shi ne ce kawar ce mata sai ya ba da misali na kun saban da kawar da fitinar amma ga jama'a ta amma su kai su kawar ce to nan ne misali nan da daga kan magana sannan shine a matasan mu da wannan zamani yanzu idan fitina ta faru daga da wurin ta masu ki so su fitina harbi suna zuwa wurin kallo ya ba ba na jirgin lokacin da ake wani fara daga zamani mai tafi ne so su fitina harbi ya rabu suna da biya wadanda suke kallo kaga ba abin da ya haifar da sai jahilci har sati zaka je kallo kaga nan ba abin da ya haifar da jahilci da rashin tajriba yanzu kan da ya ji ba wani abu zai na faruwa a wata anguwa nan zaka ga yara garke garke suna tafiya wajen wannan fitina kai da ka ce ka kaura ce mu fitinan ka shiga gidan da kuya ko ka gida ki ba kai kuma kake lanta wurin da kake zuwa kaga wannan akwai jahilci a ciki ko la kadan babban maganin fitina in ta auku to ka kaura ce mu sai sa mun tara ce muka akwai shi kan a wannan layi to kar ka bi layi shi da wani layi da dan shi da shi ne babban fitina ko ba babban fitina ne ko ba fitina ne wallahi kin magana mutasan mu su sauran Allah ku daina neman kar ku zama ina da fitina take kar ku zama ina da fitina duk wanda da mutum ina da fitina ki kuma da su akwai ita akwai na da sai Allah ya saboda bismillah masu kan tamboyi sai a kunye ta ne ke sa da an sa dai saboda lokacin sanar da sa
sama da ba Allah ya saka wa malam da kai sai ni ma kuri malam malam jami'a academician da ga da yawanci matasa kamar da malai faɗa sun fi son da ana daga sauki ana tabbar da shi da sauran za a ga wani yana gyaggyar wani jikin shi ya mutu to a ra'ayin halin wannan ni na ɗauka ne kawai kamar lecture ce ma ta aji ba wai wa'azin mumbari ko na kuma kamfanci haka ba fatan shi ne Allah madaukakin sarki ba mu jikin kiyayewa da kuma aikata abinda malai ya haifar da mu a aikace da karfin zuciya ina ga yana da muhimmanci in ganyi wani bayani malai ya yi haƙuri da na san ba ya san irin waɗannan bayanan amma ni a iya fahimta ta tsakani da Allah ya kamata a ce a yi su suna da matuƙar fa'ida kuma suna da asali a addini Allah ya sani an kusa samun shekara guda muna ta tattauna yadda za a yi mu kawo ziyara a wannan waje mai albarka amma yanzu da yawa musu da sani wala Allah idan akwai lokutan ma da aka sanar cewa za a zo kuma Allah bai kaddara cewa an samu zuwa sai a wannan lokaci ne wanda Allah ya sani wallahi malam yana da wato shuhuri da yawa waɗanda gaskiya tsakani da Allah ba Allah ya sa mutum ne mai jajircewa mutum da tafiya yana da wahala ne domin kasancewar shi malami ne na jami'a bayan kasancewar shi malami na jami'a kuma turiya a kan wannan akwai wasu nauye-nauye kuma na musamman tunda ko ajiya ne muka yi za su zo su same mu a gurin mu to amma ba su zo ba sai wani sha ɗaya saura na gari dukkan dauka ma ba su zo irin da rana ne ba ba suna da mutum a makaranta ainihi zaria wanda kuma shi ke ciya da kan mutum ne a kajiye suka zo don lokacin da suka zo in je in dawo kawai da kan da wasu su ma suna bukatar su kwana gaskiya to amma duk da haka malam ya fiye kamo wannan hanyar ne kawai ya fi musu haka Allah ya saka mana da kai wannan tsakani da Allah ba a kasa ya ɗauka ba tarbiyya ce irin ta marigayi mala a wannan bani bani a samun kudin sarki ya saka mata da kai domin Allah ya sani su malam su muka gansu tare da mala bani sama da suna tare da shi wajen kusan shekara 20 da wani abu sun zo ne daga baya kawai muka gansu tare kuma Allah ya sani tun malam yana da rai yana sa kuma ainihin da ta azgar karantar da mu tun yana da rai wanda a yanzu bayan rasuwar shi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da ta azgar shi ne ya karasa wasu karatuttuka da dama wanda ma da alibani bai karasa wa mutuwa ta mai kusa
da yawan wasu sun san wasu karatu tukan kamar karatu na littafin cikin sira littafin wanda karatu ne mai daɗi daɗin gaske wallahi wanda ba wai kawai fassara abin da ke cikin shi da sauransu ba amma yana karatu ne yana karatun littafin ne a wani irin salo wato na wato zan iya ce maka bayyana ko kuma fassara ko kuma gwada kwatanta kwamfiyarin ɗin wato rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waƙi'in da muke ciki a matsayin shi na mutum wanda yake da cikakkiyar tajriba da experience na rayuwa da gogewa idan kana wato sauraron wannan karatu ɗin ba za ka so a ce an gama ba ko an tashi amma Allah cikin hikimarsa ya fi mu san shi ya fi mu ƙaunarsa ya ɗauki abinsa. Malam shi ya tsara karatun nan kuma dama lokacin da malam Albani yake karanta zanta mai yi alƙawarin cewa idan aka gama za a sa littafin Zadul Ma'ad fi hadith da yake ba na ilimi wato Ibn al-Qayyim al-Jauziyya malam da ya kammala wannan littafin kawai sai ya saka Zadul Ma'ad duk da ni ba na zari amma na san hanyar nisa a cikin karatun ban san ko an kammala ba ko ana cikin yin shi da za ka samu wannan karatu ka saurara sosai za ka ainihin wato fa'idantu sosai sosai so wannan na daga cikin alkhairai wanda dakta yake ta gabatarwa lokacin ma yana da yakan je tafiya ya so da ta kai na miliyoyi ya zo ya duba a library ta Darul Hadith yanzu ba malam malam bai san ma na sani ba wala Allah amma ina samun labarai daga wasu daga cikin ɗaliban jami'a da cewa malam shi ne ci gaba da wannan kokarin zai shiyo da ta kai kawai zo ya zuba su a cikin Darul Hadith kamar yadda malam yake akwai wasu littafai da dama waɗanda malam ya bari duk ya ci gaba da karantarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita mana ransa kuma da lafiya da ikhlasi saboda haka waɗannan abubuwa ne na alkhairi wanda mutane ya kamata a ce taya su malam da addu'a a kan irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya musu wato jagoranci kuma wallahi Allah ya sani ire-irensu su ne muke kallo yanzu mu gani a matsayin photocopy za mu iya cewa na shi malam wanda wasu abubuwa suka shige mana duhu wurinsu muke koma Allah ya sani na kan tashi in je Zaria wani lokacin malam baya da su kuma zama a Zaria zan bi shi har AU yana da ayyuka matuƙa sosai amma a haka saboda himma da kuma irin tarbiyyar da aka samu wani lokacin ni ba a biyu da yake karatu amma zan bi shi har cikin inda yake tiyata lecture din inda yake lecture je ina jira shi ai lecture da ni sannan na biyo shi office sannan ya munka haka suke ta gudanar da abubuwa na alkhairi saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya masa albarka tare da zuriyarsa su fara karfafa masa gwiwa da istiqama har zuwa a ƙarshen rayuwa wannan shine dan abin da ni kawai zan dani tsokaci a kai kuma in kun kalli yanayin yadda ya gabatar da lecture din in ka nasu sosai ka nasu yadda ya kamata ka saurara abin da ya karanta za ga cewa wato kusan ya gabatar da lecture ne a cikin kuncin lokaci da a ce ya samu dama wato ya warware wato ya samu isasshen lokaci ya dan ƙara faɗaɗa mana lecture ko da dai ba sosai ba wallahi fa'idantuwar da za mu yi Allah ya sani Allah kaɗai ya san iyakarta to amma ko da za mu taho na ce wa malam mu ni gaskiya Allah ya san ina ɗaukar kaina ne kawai kamar ɗan gida ne ɗan Bauchi ne duk da ban san Bauchi ba sosai ina ganin nan daga nan Burin Kudu zuwa nan ko a rana ɗaya zan iya zuwa da goma amma shi daga Zaria da kuma yanayin commitment ɗin shi da abubuwa yanzu idan ya tafi musar ranar da kuma zai sake zuwa ba so da aka dama da zai ya zai amince ko da daddare kawai ya zo ya dora ko ba haka ba to amma yana ta dagewa ni zan kaza ne yanzu ma an tambaye shi wata lecture za a yi da daddare ya ce a tambaye ni shi ne jagoran da jama ce wai ni ne jagoran saboda haka ai wato akwai abubuwan da mutum zai wa kanshi adalci ya kalla ya ga duk wani abin da yake mu ire-iren mu kawai mu malaman islamiyya ne kawai malaman hadda ka kyale mu amma su malam
su ne asalin wato yadda za a zuwa abinda amma za ka zo ka yi wani gama gama kana abinda ana kabbara ana zuga ka da sauransu magana ta gaskiya amma da yi mana nasiha da su duk wannan na daga cikin fitina malam ko a kutubar shi ma shi ma a san maganar fitinar ya yi ta yadda ake wulakanta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fitina malam kuma ya zo ya dora saboda haka Allah ya saka mana da alkhairi mu ma Allah ya saka mana da alkhairi wannan dai shine iya abin da zan ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hatta wata da kai ta waya ta baraka
na
bayan godiya wa Allah da kuma fatan alkhairi wa shi malamin tawagarsa ya tambaye yana ce malam ta yi magana kan fitnatul shahawat sun da suka shi hudu to amma shi yana sai sai fitnatul shubuhat kuma ta shi da suka shi wanda ya ce kamar shi
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a wancan bayanin na kasa ta shahawat bayanin da kan iyakar su bakin an faɗi usul ne guda hudu suke yawo a kashe su usul ne guda hudu wanda fitar shahawat suke yawo a kashe su su kuma fitar shubuhat suna yawo ne a kashin wasu asalai guda bakwai kamar yadda Ibn Qayyim ya bayani a kansu a cikin littafin Idhatul Ahfam akwai abubuwa guda bakwai da karkashin su ne ake samun rassa inda zaka iya ganin wasu suna shiga cikin wasu to haka shi ma wannan wani dogon zance ne da zaman kanshi wancan ba wa iyaka su bane a wato asalin da suke fadawa zuwa gare shi guda hudu su kuma wancan suna da asali guda bakwai amma in dan uwa zai tuna mai tambaya in faɗi misalan su da dama wadanda su ne irin mafi girman su ne shine shirka bid'a gudui ta'assubanci da sauransu ga sanan da iri daban-daban kafin tambaya ta gaba ina so ne ma dan uwa malam Aminu wani gyara na farko ne tukunna wannan tafiyar ba kamar yadda ya faɗa ba tafiya ta ba ki tafiye shi ce yawa kamar da kuma malam ya faɗa insha Allah za mu dawo da sauran yan uwa ɗaliban darul hadith insha Allah a nan kusa insha Allah wadanda mafi yawan masu gudanar da wajen akwai shugaban cibiyar gaba daya muna sa ran mu tare da shi ne wanda Dr. Rafiu Abdulkari wanda shi ne gaba daya daraktan darul hadith salafiya makarantar malam Bani akwai kuma coordinator na darul hadith salafiya mai kula da harkokin karatu da wa'azi da da'awa da sauransu shine malam Dawud Ibrahim Azahir muna sa ran ba mu tare da shi insha Allah ko kuma su daga cikin malamai kamar malam Umar Mustafa wanda shine yake jawo malam Baki a sa da yake raye kuma shi yake yin tafsirin da malam ya tsaya a kai karatukan bayar su malam Albani an rarraba su da malam Albani shi kadai binnan ne kai kadai gayyani da aka karatukan sai da aka rarraba su wajen mutum goma ko makamanta haka su suke karatukan da yake shi kai to shine tsautsayi kuma yasa ni wannan ya fada kaina ba wai dan idan kowa zan canta ba cikin tawaga ɗaliba akwai wanda ma malamai na ne irin malam Musa Sahabi malami na ne har gobe ire-iren su malamai na ne to kuma sannan ta fuskar gudanarwa kuma na ambata muna da tsarin gudanar da makarantar wanda idan mun zo lokacin insha Allah zan ba mutane bayani akai su masu gudanar za su bada bayani waɗanda suke neman a darussa da karatukan Malam Albani ko wasu daga cikin karatukan da yake a Darul Hadith din waɗanda muke tare da su masu aikin media unit suna da memories waɗanda suke da kiran karatukan insha Allah ba ya samu su daga baya da jin yadda za a yi akwai Abubakar da shi akwai kuma Malam Hussein dukkanin su suna iya bada bayani akan da za a samu memory din ko darussa ne insha Allah assalamu alaikum
na Allah ya saka muna farin ciki da kuma nishiwa idan Allah ya sa kun shirya ko tawara wannan tawara da shi saboda muna marhaban da zuwanku don akwai
da tsarin da muka so mu gudanar bayan zuwan ku shi ne cewa ɗalibanmu da suke NCE maza da mata su a yi musu kamar train the trainers wato to believe in the arts yadda wannan ni Sheikh Muhammad Awali da ya zo daga Amurka wanda da yawa ɗalibai da mu da su amfana ku damu so idan ku sake zuwa wani tahowa yau mu shirya wannan gwagwarmu gwada da rana rana ɗaya wani kwana biyu sai a shirya ɗalibai kuma da musu na rediyo da talabijin da sauran gabatar watsa labarai sannan kuma da mu ci cewa wannan sini ɗin ko kuma memory ɗin da ku taho sai a taho da su don ɗalibai musu saya abin da musu a yi musu kamu da su maru ne da wani iyaka iyaka ne ko sabon dan takaitawa sai a ba mu zuri dan adami dan adami adami ne da take cewa na shi amma dai tare da wannan da mun yi mu ma shi da take shi ko na mun da Allah ko sun sa mun ka da duniya da dai mun da mun da ka da shi da ko wannan wani Allah ya san ka masu sauraro da ku kan da wani shi ABU sai tambaya ta baki ga wani sallan da asar kai shi da musulmi shi ne ta kuma da kaka da bayani gaba ga akwai da jiya a cikin su suna da kaka da hutu ko kuma sai da gida a cikin su da kana da cikin da ake yi na ba shi su ta wani wani sai tanda da ya yi da amfani da sauran uwa ko da su gonan ba in ka sai da kai musu da su amfani da wannan tambaya in Allah sana ku sake dawowa wannan muhadarar da aka yi a dan mana kaman pamphlet da aka dauko wani dan muzakkira ko har an aka dan sai a taho da shi a raba masa da bai da wanda da rabar su da komai da aka bayar a ciki insha Allah wannan ya mun yi wannan dawo ku ba shi da dawo dan da ga mun gaskiya akwai kiwa da wani guri da kaga su ka da ne biro suna tarbuta kuma ilimi irin wannan wai ma ku ce ba qarra wa maturika farra abu da ka rubuta sai da koma yana nan gabar ya tafi kenan saboda haka nan da mu kace da mu sake dawowa da Allah mun mana kwambu da haka ne na wannan da ake so ko ma da wasu ne da ya da ma kuni sai ya dasi ya da ma zai da da abu da a tunda ba da zai cire da kudi ne sai da tabi a wurin sa takaddu a wurin sa ta raba da sai ba dai ba kai ka an shafa ga kyauta kake rabawa ya da bismillah
to zaka yi kokarin kawarwa ne da ikon da Allah ya baka ko da hannu in a gidanka ko da baki a cikin jama'a raunin imani ne yake da shi gashi ana sabon Allah da manzon sai gari kai wani ma baki a zuciya wani ma farin ciki yake da sabon Allah ba kaga duk wanda mutum ne ba shi ke samu Allah ya saka ma na
sai saboda haka in an zo a kai irin wannan wuri ina so a yi bayani sosai saboda mutane su sani
gaskiya
in ba zai yi kallon mu a matsayin ina saba Allah muna jin abin muna fushi kuma an kullum sai a ce mu ne marasa hakuri
gaskiya
wani irin hakuri ne za a yi ana gani ana saba Allah da mutum ko mutum ya shi wai kai ne wai
sai a dama hakuri yadda a takaice hakuri yadda ma da ya kamata ya kasance shi ne hakuri a kan abin da zai samu mutum na ibtila'i da yake nan hakuri gaba da sabon Allah da wato kar a saba a nan da ya yi hakuri da sannan hakuri kuma da duk abin da zai samu mutum hanya wannan ta da'awa kamar da malamin hikima Allah ya masa rahama yake ce ma ɗansa wasbir ala ma asabaka fa inna zalika min azmi al-umur dole in kana da daga yaƙuri za ka ji mazuntunu za a bace ka a zuntunu sai ka yaƙuri amma shi mutum ya ji ana sabon Allah ya ƙi magana a cewa shi ne haƙuri to wannan haƙuri ne na wannan zamani na mu ai wani na da haƙuri ba ruwansa to yana da haƙuri ba ruwansa akan me akan ibtila'in da ya same shi haƙuri akan barin sabon Allah ya yi haƙuri akan dukkan da yake ya fi tutuliya kuɗi ko ku ana sabon Allah ya ba ke shi shi ne haƙuri wannan ba haƙuri ba ne wannan sunansa mudahana ko mujamala ku ce yana sabon Allah ka kyale shi ku ga ba zai je ba manana ce ko dai ku mu ne da kyakkyawan aiki ku da mu mu na ku Allah ya san ku da musulma ku da Allah ya amsa ko abu da yake ba ke tsaya da sabon Allah mutum a gidansa ana sabon Allah ba ruwansa amma in ka tsara ana sabon Allah ba ruwansa amma sallaci ana sabon Allah ba ruwansa ne yanzu ka shiga masallaci ne cikin gari masallaci a sunan kaman coci kaman coci a cikin gidan da yake da shi 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 da shi